الحمد لله حمدا جامعا لسائر وجوه المحامد والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله satin da ya gabata mun karanta hadisin Abu Huraira mai tsawo mun ce zamu dan ƙara bayani akan sa to da yake mun karanta mun fassara amma ba laifi mu ƙara karantawa tabarrukan حدثني وحدثني عن مالك أن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن أوف عن أبي هريرة أنه قال خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما حدثته عن قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط من الجنة وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا وهي مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه قال كعب ذلك في كل سنة يوم فقلت بل في كل جمعة فقرأ كعب التوراة فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري فقال من أين أقبلت فقلت من الطور فقال لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تؤمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد إلى المسجد الحرام وإلى مسجدي هذا وإلى مسجد إيلياء أو بيت المقدس يشك قال أبو هريرة ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب الأحبار وما حدثته به في يوم الجمعة فقلت قال كعب ذلك في كل سنة يوم قال عبد الله بن سلام كذب كعب فقلت ثم قرأ كعب التوراة فقال بل هي في كل جمعة فقال عبد الله بن سلام صدق كعب ثم قال عبد الله بن سلام قد علمت أية ساعة هي قال أبو هريرة فقلت له أخبرني بقد علينا فقلت بأخبرني بها ولا تظن علي فقال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة في يوم الجمعة قال أبو هريرة فقلت وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي وتلك الساعة ساعة لا يصلى فيها فقال عبد الله بن سلام ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي قال أبو هريرة فقلت بلى قال فهو ذلك ما شاء الله مسألة تفرقوا دزن سومو دوبا أتكم وانا حديثين إتاكي مسألة درجة رانكو سبو دعبين ديفارو أتكر رانكو إذا مكالورا وانا حديثين أنتي خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة ما في الخير رانان دا رانا تتوفتو دوما إتاكي رانان جمعة dalili kuwa ba ta sami ranar juma'a ba ta sami fifiko akan sauran ranaku haka nan bane ta sami fifiko saboda wasu dalilai daga ciki a cikin ranar ne aka halicci annabi adamu alaihi salam a ciki ne kuma aka sauko da shi daga aljanna a ciki ne aka yafe mashi kuma a ciki ne ya koma ga Allah kuma a ciki ne ranar tashin kiyama za ta tashi kaga watan a dalilin abin da ya ta'allaka da ranar ya sami daraja to kuma malaman sun yi maganganu shin wannan yana nufin kowace ranar juma'a da take kewayo ta duk lokacin da ranar juma'a ta kewayo za ta kewayo tare da wannan darajar nata ita ce mafi ficin rana ko ko wata rana ce kwara daya mai wannan darajar ba kewayowa take yi tana mai maituwa ba aka ce duk ran da juma'a ta kewayo tana da wannan darajar tunda ana nufin a cikin makamanciyar ta ne saboda haka rana tana samun daraja saboda wani abu da ya faru a cikin ta ba gaskiya bane cewa ranaku daidai suke juyawan wata da rana ne kawai saboda haka ba su da bambanci a'a wannan hadisin ya nuna mana cewa ranaku sun yi daraja ba dan wani abu ba sai dan abin da ya faru. Wannan kuma yasa malamai suka yi muqarana ranan haihuwan annabi Adamu da ranan haihuwan sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, suka cewa in dai dan waɗannan dalilan ne to ranan litini ma zai iya fifita akan ranan juma'a, saboda ranan litini shi kuma a ranan aka haifi sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, a ranan aka aiko mashi da annabta, a ranan ya fita daga Makka zuwa Madina, a ranan ya isa Madina din, a ranan aka yi gazwatu Badrinil Kubra, a ranan aka yi fatu Makkata, a ranan kuma ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka wannan shi ma sayyidina Rasulullah yanda Allah ya zaɓa ma annabi Adam alayhi salam ranan juma'a mafi ranan da mafi muhimmancin dukkan lamuran rayuwarsa muhimmai ne, amma mafi muhimmanci su karka zagayawa tare da ranan juma'a, to haka Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓa ma sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ranan litini. Ko da nassi ya ce ranan juma'a ita tafi, to za mu tsaya a inda nassi ya tsaya, to amma kuma za mu kiyasi, za mu gina kiyasi akan nassi din, kuma kiyasi ne wanda yake jalili, babu wani watan wani iskali ciki. Yanda wannan ranan ya fifita da waɗannan dalilan, to haka in wani wata rana ma aka same ta ita ma da makamantan waɗannan dalilan, to ita ma za ta sami fifiko saboda waɗannan abubuwan da suka ta'allaka da ita. Daga cikin abin da har yanzu za mu ƙara amfana da shi a cikin wannan nassin shine, za a iya sanin abin da ya shafi abin da Allah ya ce ya keɓe ma kansa shi kaɗai sani, za a iya sanin wani sashi cikin wannan abin. Ko? Ihaɓa da shi ne ba zai yi ba, wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Dan haka kaga cewa ranan tashin kiyama, an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an sa'a, yace mal mas'ulu an habi a'lama min as-sa'ili, ba zan shiga cikin tafasil din wannan bayanin ba, to amma kuma sai gashi an ce ranan tashin kiyama wa fihi taqumu sa'atu, watan za a yi tashin kiyama a wannan ranan kuma. Saboda kaga watan mutane al'umma sun san wani juz'iyya na shi gaibun da Allah subhanahu wa ta'ala ya isti'tharin sanin shi, watan bai bar sanin shi ga kowa ba. Matsala ta biyu da za mu hanga a cikin wannan hadisin ita ce matsalar watan shaddur rihali, niƙan gari a yi tafiya. Saboda wannan hadisin ya ce la tu'malul matiyu illa ila thalathati masajida, ila al-masjid al-haram wa ila masjid hadha wa ila masjid iliya. To shin wannan yana hana kowani irin niƙan gari ai kowani irin tafiya na neman lada, koko yana hana tashi kafin nan tukuna? Kafin nan malamai fiqhu sun ciri wata mas'ala mai muhimmanci a cikin wannan mas'alar, ita ce idan mutum ya yi nuzuri ya alƙawari zai yi sallah a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, to anan dole ne ya cika nazarinsa, dole ya cika nazarinsa, saboda masallacin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana da wani fifiko akan sauran masallatai, ko a masallacin Ka'aba misali. Amma idan ya yi nuzuri zai yi sallah a masallacin babban masallacin Al-Kahira misali, to kowane masallaci ya shiga ya yi sallah, wannan nuzurin nashi ya warware a wurin mafi yawan malamai. Kowane masallaci ya shiga, dan mene? Domin masallacin Al-Kahira ba ya da bambanci da masallacin Abuja, na Abuja ba ya da bambanci da na Soba, watan duka masallatai ne wa annal masajidu lillahi, babu fifiko tsakanin kowane masallaci da wani masallaci bayan waɗannan masallatan uku, watan a wajen girman ladan ibada in aka ibada a cikin wannan masallacin. Ta ta'allaka da wannan akwai shararriyar kissa na Abu Huraira, ko na Abu Hanifa afwan, wanda aka ce Abu Ja'far al-Mansur yayi nuzuri, yayi watan yayi qasam bi talaq, cewa idan matan shi iyalinsa ta kwana a cikin ƙasan da yake mulki, to ba matarsa bace to kuma daga baya ya dawo yayin da dama ya rasa yanda zai da garin da yake Baghdad zuwa ko ina ko ta ko ni barayi inda za a bi a fita daga kasan da yake mulki to akalla in a doki ne za a yi ta gudu irin suratul barid din nan akalla za a yi wata dan akalla ko ta ina za a bi gashi kuma yace yau in ta kwana ba a cikin kasan shi da yake mulki kuma yana son ta dawo cikin mulkin sa haka zuwa ka sai malamai kawai a karshe dai Abu Hanifa ta Nu'man yace a abinda za a yi kawai shikenan a kai ta masallaci ta kwana idan ta kwana a masallaci gobe da safi ta koma ɗakin ta tunda masallaci ba nashi bane wannan masajida lillahi shine kasan da baya mallaka sura kaga watan wannan yana nuna mana dukkan masallatai na Allah ne subhanahu wataala kuma babu tafazul tsakanin wani masallaci da masallaci wannan hakika ce da nassi ta tabbata sannan ba ashaddul mati zuwa ga wani masallaci don ibada ba a nikan gari a tafi wani masallaci don ibada sai waɗannan masallatan uku a karkashin wannan ne malaman suke ganin ba dalili in ba wani kasuwanci kake da shi ko kaza ba kana misali lube kuna da masallacin juma'a a lube kace ba za ka yi sallah ba sai ka je masallaci kaza na cikin gari to wannan saba ma sunna ne sunnar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam shine kai sallah a mafi kusantan masallatai da kai a cikin masallatan watan masallatan awwalul masjidin a cikin masallatan da suke ba masallatai watan wanda suke an yi su dan raba al'umma ba bai halatta ka bar masallaci mafi kusa da kai ka je masallaci na nesa dan ibada ba sai dai kawai idan kana da wani gardi daban ba wai sallan ne ba a'a kana da wani gardi kana da abokinka da za ku haɗu da shi ko kana da wata manufa to wannan babu laifi amma ya zama manufanka kana jin cewa kaman sallah a wancan masallacin yafi kai a nan lada to bai halatta ba masallatan da suke da fifiko kadai a cikin lada su ne waɗannan masallatan guda uku almasjidil haram masjidi haza wa masjidi iliya watan masallacin ɗakin Allah ɗakin Kaaba masallacin manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi da masjidil aqsa duk wani masallaci ko ma bayan waɗannan to daidai yake da sauran wannan kenan bawan Allah ibnu taymiya ya ciri a cikin wannan hadisin a ganin sa watan rashin halaccin nikan gari a je ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na ɗaya dai ina son mu fahimci duk malaman musulunci tun da aka yi watan malanta a musulunci tun daga sahabbai har zamanin ibnu taymiya wanda ya rayu ya rasu hijira na da shekara 727 to har zamaninsa ba a sami wani malami a duniya da ya faɗi wannan kaulin da ya faɗa ba shi kadai ne malamin da ya taba cewa ba za a tashi a je ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba sai ya kafa hujja da wannan hadisin to wannan hadisin babu shakka yana hana ziyarar masallatai ne ba yana hana yin wani abu dan Allah ba ziyarar wani misali sada zumunci duka muna yawan karantawa hadisin sahihu muslim zara rajulun akhallahu fi qaryatin fa arsala Allahu fi tariqihi malakan ko mutum ya tashi ya je ziyaran wani dan uwansa a wani gari Allah ya sanya mala'ika ya tsaya a bakin garin ya jira shi da yazo yace ina za ka yace zan shiga wannan garin ne ziyaran dan uwana yace wata bukata ce kake da ita a wajen sa yace a'a kawai ina son sane dan Allah yace to ni mala'ika ne daga wajen Allah aka aiko ni in sanar da kai Allah ma yana son ka yanda kake son wannan bawan Allah anan kaga ya tashi yayi shaddur rihali kuma yana neman lada dan ziyaran wani dan uwa zaka shaddur rihali dan neman ilimi ko zaka shaddur rihali dan misali a sada zumunci za a shaddur rihali dan jihadi za a shaddur rihali dan dukkan agraf abinda hadisi yake hanawa a yi shaddur rihali a tashi a niki gari a tafi wani gari musamman dan ai ibada a wani masallaci to manzon Allah ya hana da wannan hadisin ba za ka tashi musamman ka je dan ibada a wani masallaci kana son kai ba za ka yi sallah ba sai ka je masallacin wani na gari kaza kake son ka je kai sallah saboda itiqadin watan wannan masallacin yana da fifiko akan sauran masallatai to wannan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya hana amma nafsin ko miskala zaratin ba ya da alaka da hani cikin ziyaran sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maganan ziyaran sayyidina rasulullahi ai inda shi mai wannan kaulin ma ya zurfafa tunani ai da yaga cewa masjidi ya haza din ba abin da ya bashi matsayi in ba dan wannan ya inda ke hada da masjidu din ba ko ba haka ba ba abin da ya ba masallacin matsayi da ba din shi ba da shi da kowane masallaci na ko ina daidai ne abin da yasa ya bambanta da sauran masallatai har ya zama sallah a cikin shi yana daidai da linkin sallah dubu a koma bayan sa to ba komai bane sai wannan yayin masjidi ko an ce watan wata rana an yi sabani ko da yake dai ba dole ya zama kissan gaskiya bace to amma dai za a iya istinasi da ita akan halaccin wannan matsalan ziyara din an kawo ta ana tattauna ta a Rabiqatul Alamin Islami da aka yi nisa cikin tattaunawa dauri ya zo wajen Sheikh Ibrahim ya bada matsayinsa akai sai ya kawo yana mikewa sai ya jawo baituka yana fadin huwa lihibbu ibrahim qadaa za'ira li ahmada khairil alamin wa shakira faman kana yanwuhu lil madinati za'iran siwahu fa inni ji'tu ahmada za'ira lahul masjidul a'la lahul masjidul a'la fa taha mushiduhu wa aqta'ahu rawdal jinani mujawira yace ai wannan masallacin da kaje an ce ana da lada na musamman a ziyartar shi ai lahu ai nashi ne saboda ka je ziyaran gida ka bar mai gida ai masallacin ya sami matsayi saboda shi ne in ba dan haka ba dukkan masallatai ajin su daya takunan Allah ne wa annal masajidu lillahi to amma a cikin masajidul lahi sai Allah ya zabi uku ya fifita su daya saboda an kira shi dakin Allah inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi yubakkata mubarakan wa hudan lil alamina daya saboda annabin Allah ne ya gina shi ko annabi Sulaiman alaihi salam daya saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lahul masjidul a'la yace fa taha mushidu ai manzon Allah ne ya tada garun sa ya gina shi watan ya sami matsayin sa dan manzon Allah ne abin da yake ne tada garun sa watan wannan girman ba wai girma na hissi na zahiri na tada katanga ba a'a girma na ma'ana wannan matsayin da ya samu to ai fa taha mushidu ai manzon Allah ne yasa ya sami wannan matsayin da ya samu wa aqta'ahu kuma a cikin isama da ya tashi ginin sai ya je yanko fuloti a aljanna wa aqta'ahu rawdal jinani ya je yanko fuloti a rawda yazo ya shimfida akai masallacin a wajen wa aqta'ahu rawdal jinani shine baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil jannati shine dai zaka ji shi Sheikh Ibrahim din a wani wuri yana wa adkhulu jannatin na'imi walam amut wannan iyakan abin da ake nufi kenan zan shiga aljannan na'im ba tare da na mutu ba tantin ina duniya saboda duk mutumin da yake cikin rauba to dakhala jannatin na'imi walam yamut saboda baina baiti wa minbari raubatun min riyadil jannati wa atba'ahu raudal jinani mujawira Allah subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da mu ala kulli halin masallacin Madina ya sami matsayi ne dan matsayin mai masallacin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in ba dan manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ba da shi ma masallaci ne kaman kowanne masallaci kuma Ibn Taymiyyah duk da zurfin ilimin sa da zurfin fahimtar sa da yawan watan jazaran ma'rifan sa anan wajen khalafa us-sawab ya kuskura daidai babu kiyasin kwata-kwata ba za ta dace ba a ce watan wannan hadisin ai amfani da shi don hana ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin kadai abin da yake hanawa shine zuwa masallatai don yin ibada in ban da waɗannan masallatan uku amma baya hana kuma zuwa wasu wurare musamman shi yace kwata-kwata ba za a yi shaddur rihali bane in dai za a niki gari ai tafiya dan neman lada to sai dai zuwa waje ukun nan to kaga ba ana ba za a niki gari ai tafiya kamar yanda nace dan ziyarar dan uwa ba kenan ba za a niki gari in ko har za a niki gari ai tafiya dan ziyarar dan uwa to ziyaratul rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min babi aula ko binka ba za a niki gari a je neman ilimi ba kenan saboda la tushaddu rihalu inda za a niki gari laifi ne dan wani abu na ibada to kaga ba abinda ake hanawa kenan watan abinda ake hanawa la tushaddu rihalu malawai suna cewa akwai takdirin la tushaddu rihalu ila masjidin lil ibadati fihi illa ila al masjidil harami wa ila masjidi hadha wa ila masjidil masjid aqsa watan ba an kangari ai tafiya zuwa ga wani masallaci dan ibada a cikin masallacin sai wadannan masallacin uku amma ba kwata kwata yana hana ni kangari ai tafiya dan tafiyan da ake neman lada a ciki bane wallahu alam mas'ala ta uku da zamu kara hararowa zamu kara amfana da ita da Allah mas'ala ta uku da zamu kara amfana da ita a cikin wannan nassin shine a cikin ranan juma'a akwai wata sa'a wanda duk mutumin da ya dace da ita yana ibada to Allah subhanahu wata'ala zai yafe masa dukkan laifuffukansa mun fadi a baya cewa malamai sun yi sabani kamar yanda yake ma a cikin wannan hadisin karara sayyidina abdullahi ibn salamin ya tafi akan cewa akhiru sa'atin min yawmil jumu'a ne watan sa'a ta karshe ranan juma'a watan kamar yanzu misali in zamu aiki da agogo sai mu ce kamar daga karfe 6 saura kwata zuwa karfe 6 da kwata misali wannan minti 30 din karshe din kafin fadawar rana kile zama shine koko daga kaman 5 da rabi zuwa 6 da kwata lokacin da rana ke fadawa to wannan kaulin Abdullahi ibn Salamin ne amma al-Imam Shawkani a cikin Nailul Awtari ya kawo kauli 40 akan wannan mas'ala watan cewa sabanin malamai shin wannan ranan ma wata rana ce wacce ta taba faruwa so daya shikenan bata kara faruwa ba har tashin kiyama ba za ta kara faruwa ba koko a rana ne da take maimaituwa in tana maimaituwa shin so daya ne a rana a shekara take maimaituwa koko a duk juma'a take maimaituwa idan duk juma'a take maimaituwa shin tana maimaituwa a lokaci daya ne koko tana caccanzawa lokacin misali in wannan juma'an ta zo da safe wannan juma'an ta zo da rana wannan juma'an kamar yanda Imam al-Ghazali ya tafi zuwa ga wannan kaulin koko sannan in tana duk juma'a tana ciki shin muwassa'a ce koko watan duf alwalida ce shin tana da fadi ne koko lahza ce kwara daya idan tana da fadi ya fadin nata to haka dai ya dinga fitar da aqwalin malamai a ciki sai da ya kawo kauli 40 mafi shaharansu kauli biyu kauli na farko shine wannan wanda sayyidina abdullahi ibn salami ne fadi a wannan hadisin cewa wannan lokacin tana nan daga watan asa'ar karshe ta ranar juma'a karshen kafin rana ta fada kamar misali muka ce daga kamar 5 da rabi kenan zuwa 6 da wani abu a yanzu a kauli na biyu shine kauli shi ma yana da karfi domin yana ma cikin sahihu muslim cewa daga lokacin da liman ke zama zuwa lokacin da yake idan da sallah watan tana nan a tsakanin wannan lokutan daga lokacin da liman ke zama a minbari zuwa lokacin da liman ke idar da sallah to shi ma wannan a cikin kawai wannan an sami kauli ya kai 10 wasu ce tun daga zaman shi ne a minbari lokacin da za a kira sallah kenan tun daga lokacin da aka fara kiran sallah har zuwa lokacin da za a yi sallama duk wannan lokacin ijaba ne wasu ce a lokacin da ya zauna a farko ne a minbari wasu ce a lokacin da ya zauna tsakanin hutuba guda biyu ne wasu ce a bayan idar da sallah ya hutuba ne kafin ayi iqama wasu ce a lokacin da liman yake cewa wala dhallina ne a ce amin to wannan addu'ar ita ce wasu ce a cikin sujada ne ranar juma'a haka dai shi ma aqwal ne da dama akan wannan din kansa a takaice abinda nake so in ce anan masu ganin cewan watan yin addu'a tsakanin khutbataini bai inganta ba khalafahum sawabu suma saboda wannan hadisin domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani kauli ya ce wannan lokacin yana nan tsakanin zaman liman a khutuba zuwa idar da sallah to kaga idan mu kalli zaman liman dan khutuba zuwa idar da sallah to ma sai kaga cewan babu wani lokaci da zai halatta mutun yayi wani abu don kamar yanda muka sani lokacin da liman ke cikin hudu ba in kai addu'a ma ka saba ma Allah ko ba haka ba wajibinka kawai shine saurarawa da darajati mun karanta ko tashmitul atif ba ayyadaka yi ba ko wajibinka kadai shine ka saurari huduban liman to ashe lokacin da zai addu'a shine wannan dan faraqin wannan dan zaman hutun da liman yake yi tsakanin hudubar farko da hudubar ta biyu to wannan lokaci shine lokacin da ijma'an in kai addu'a a wannan lokacin watan baya cikin lokutan da aka hana dan lokacin shi liman ba magana yake yi ba dan haka zaka iya yin wani abu dan haka suka tafi akan cewa wannan lokacin ne ala kulli halin watan wannan dai kauli ne daga cikin aqwal yana daga cikin kuskure kawai ka dauka ka ce ai abu baya da asali alhali kuma mas'ala ce ta sabani mas'ala ce muwassa'a mas'ala ne da wasu malamai sun ce kaza wasu malamai sun ce kaza zai yuyu zai yuyu abinda wadannan malaman suka ce gaskiya na tare da su tadi ko abdul muslimun wa huwa yusalli wa tilka sa'atun to ala kulli halin dai wadannan su ne mas'alolin da nake ganin cewa za mu dan kara wasu asu a cikin wannan hadisin wallahu a'lam babu la hay'ati wa tahattir riqabi wa istiqbal al imam yawm al jumu'ati wannan babin yana magana ne akan yin kwalliya da irin shigan da ya kamata mutum ya je da shi masallacin juma'a ba wai kawai shikenan kamar yanda muke fadi mutum bakanike ne shikenan kawai an kira sallah ranan juma'a ya kakkabe hannu ya je ya alula ya wuce masallaci ko ko a mutum magini ne da kayan ginin sa a jikin sa an kira sallah ya gaggawa daga saman gini ya sauko ya wuce masallaci ko manomi a'a ko da ma ma'aikacin office ne in bai kwalliya na musamman ba na juma'a abinda ake so kamar yanda muka faɗi shine ranan juma'a in lokacin sallah yayi mun yi magana a baya akan wannan da kamatan cewa lallai a ware mu al'umman musulmi lokaci isashe ranan juma'a da zai ishe su domin sashi ne cikin ibadan su na juma'a a ware musu lokacin da zai ishe su su tashi su je su yi wanka su yi shirya su yi kwalliya musamman na juma'a domin kamar yanda zamu gani a wannan hadisin addini yana son a ware wasu kaya ma musamman na masallacin juma'a addinin musulunci na son haka kamar yanda zamu karanta wa tahaffir riqabi da tsallake kafadun mutane mun sani watan addinin musulunci ba laifi bane ka zo wajen taro ana taro ka tsatsallako ka wuce kamar yanda muka karanta a hadisin Bukhari a baya ko na mutane ukun da suka zo majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana majalisi dayan su ya tsallaka mutane ya ga furja ya hangi wani dan wuri da za a iya zama ya tsatsallako ya zo ya zauna dayan su kuma sai ya zauna haisun tahabihil majlis wa inda majlisa ya majlisi ya kare masa inda ya sami kanshi sai ya zauna a wajen dayan su kuma sai ya juya wal iyazu billahi ya tafi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan ya gama majlisi yace shin bana ba ku labarin waɗannan mutane uku ba yace dayan su dai a awa ila Allah ya koma zuwa ga Allah watan ya zo ne a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da amma duk yanda mutum yake ƙara kusanci da manzon Allah to yana ƙara kusanci da Allah ne saboda haka sai manzon Allah duk da wurin manzon Allah ya taho ko ya ga manzon Allah na zaune shi kuma ya taho to amma sai manzon Allah ya ce awa ila Allah domin yanda aka ƙara kusantowa manzon Allah to an ƙara kusanto ma Allah subhanahu wataala domin shi manzon Allah dan sakon Allah ne Allah ya ganar da mu fa awahu Allah sai Allah ya karbe shi yace wa amal sani fastahya Allah minhu yace amana biyun su sai ya ji kunya ya rika tsatsallako kafadun mutane sai Allah subhanahu wataala ma ya ji kunyan sa muna fadi duk lokacin da aka faɗi irin wannan kalman aka jingina ma Allah subhanahu wataala to ana nufin abin da ake amfanuwa da ita ba ita kanta abin ba duk lokacin da aka jingina ma Allah wata sifa daga cikin sifofin da sifa ne na watan infi'ali mun san infi'ali ko sifa ce ta atifa to kaman a ce kauna dariya makamantan wannan to abinda wannan din ke haifarwa shi ake nufi ba shi ainihin abin ba watan an ce Allah ya ji kunyan sa to mai jin kunya ka'ida yake haifarwa tsakanin mutum da mutum ka kauda kai har akan kurakuransa ko ba haka ba
hatta zai kuskure ma sai ya zama ka kawai da kai akan kuskuren to saboda haka Allah subhanahu wataala zai masa wannan ɗaya ne daga cikin abin da kunya ke haifarwa to Allah zai masa irin wannan abin da ake samu albarkacin jin kunya na uku kuma ya juya baya Allah subhanahu wataala shi ma ya juya masa baya wal iyazu billahi to ala kulli halin ranan juma'a takhattir riqabi wato mutun yazo ana majlisi a ranan juma'a idan kafin zaman liman a minbari ne ba laifi mutun ya takhattir riqab in ka zo masallaci liman biyar ga ya zauna a minbari ba ba laifi ka hangi furja ka tsatsallaka ka je furjan ka zauna ba laifi bane amma matakan liman ya riga ya zauna a minbari to na daidai dama mutun yayi laifi na wannan jinkirtawan ya bari har liman ya zauna a minbari kafin ya zo na biyu kuma bai halatta ba ya hangi wani waje ya tsallaka ya ce zai je wannan wajen ya zauna dole in yazo kawai ya zauna karshen inda majlisi ya kare masa wastiqbalil imami sannan kuma abin da ake so ranar juma'a shine a fuskanci liman a kalli liman lokacin da yake khutba watan mun sani kaidan sallah ana kallon alqibla ne to tunda ana kallon alqibla ne shin za'a idan mutum yana sallah ko ina yake alqibla zai kalla ko ko ba laifi ya waiwayo barayin da liman yake ba sai wanda suke saitin liman kadai ba shi ma ya zama yana kallon liman to anan aka ce abin da ake so shine a kalli liman wallahu alam haddathani yahya an malik an yahya ibn sa'id annahu balagahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ma ala ahadikum law ittakhadha thawbayn li jumu'atihi siwa thawbayni natihi arwaita daga yahya daga malik daga yahya ibn sa'id al-ansari Allah ya kara masa yarda yace ya isar masa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace ma ala ahdikum menene zai cuci dayan ku menene damuwa dayan ku law ittakhadha thawbayni inda zai tanaji wasu tufafi guda biyu wato abinda ake nufi da tufafi guda biyu anan izaru da ridau zan yi bayani li jumu'atihi dan sallan juma'a sai ya zama dan juma'a kadai ya ware wadannan kayan ya kulliya ranan juma'a ya sanya su siwa taubai mihinatihi bayan kayan da yake sawa dan zuwan sa wajajen aikin sa da wajen sana'an sa da sauransu ya zama akwai wata shiga da yake yi ta musamman dan juma'a me zai hana dayan ku yi haka anan in muka kalli zahirin hadisi yana nuna mana sunna ita ce domin anan har da adadi mun san kuma ka'idar malamai idan aka kawo adadi to yana da wani mafhumi na musamman malamai suna kiran shi mafhumul adad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda yace law ittakhadha thawbayni to anan sunna shine daukan thawbayni kari akan thawbayni ba laifi bane amma sabawa da ainihin dilalan wannan hadisin ina fatan mun fahimta thawbayni anan wurin abin da ake nufi yanzu misali wata ina son mu gane wasu abubuwa daƙiƙa wanda zamu ci gaba kuma da maganar su har mu ƙara fahimtar su insha Allah da kyau thawbayni anan shine tufafi guda biyu a zamanin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sune izaru zanin da ake daurawa a ƙasa da ridau zanin da ake yafawa a sama wannan sune tufafi biyu wato a dauki daya a daura a ƙasa a dauki daya yawa sama kamar dai yanda mai ihrami suke yi yawanci lokacin kaya mafi shahara sune irin waɗannan to amma shin mamnu'i ne laifi ne misali mutum ya sa fiye da tufafi biyu kaga nassin hadisi baya hanawa ko da yake nassin hadisi ya yi nuni da tufafi biyu ne amma yanzu ai manyan riguna ma muka fi sawa ko manyan riguna ko tufafi uku ne aƙalla in ma mutum na da alkyabba ya ƙara kaga sun zama hudu to Allah ya ganar da mu ya sa kuma an fahimci inda nake ishara zuwa gare shi to siwasa bai mihnatihi bayan tufafin sa da yake sawa na sauran ayyukan sa ya zama ya ware wani tufafi na musamman wanda yake amfani da suranin juma'a juma'a kawai wannan ma sunna ne daga cikin sunnan sunnonin sayyidina rasulullahi kaga anan kuma yana mana nuni da iktisadi cikin tufafi gaba daya ma'ana abin da ake magana anan kayan ka kala biyu ake so ka mallaka ko emana ga taubai mihnatihi ba siyabi mihnatihi ba yana da guda biyu wanda yake sawa ne yau da kullun yana da guda biyu kuma wanda ya ware dan juma'a kawai to amma kuma in mutun ya mallaki guda 50 ma ba laifi bane ko amma dai wannan shine fa dalani an malikin annafi anna abdullahi ibn umar kana la yaruhu ila aljumu'ati illa dahana wa tatayyaba illa an yakuna haraman arwaita daga imamu malik daga nafi' daga sayyidina abdullahi ibn umar ya kasance baya tafiya zuwa masallacin juma'a illa dahana sai ya shafa mai wata tayyaba ya sa turare wato yana tsananta kwalliya kenan sai yayi wanka yayi kwalliya ya ci ado ya shafa mai ya sa turare sannan zai tafi masallacin juma'a wannan kam imam malik ya rawaito shi ta wannan hanya amma an rawaito shi ta hanyoyi marfu'ai da yawa ko ga hadisin Salman al-Farisi wanda yana cikin sahihul Bukhari wanda yake cewa shin me zai hana ɗayanku ranar juma'a ya wanka ya shafa mai ya sa turare ya fita ya je masallaci ga hadisin Abdullahi ibn Amr ibn al-As a cikin Ibn Majah da Tirmidhi da Abu Dawud ga hadisin Ibn Abbas ga hadisin Ibn Umar ga hadisin Abu Zar al-Ghifari a cikin Abu Dawud da Imam Ahmad ga sunan dai hadisai da dama wanda suke nuna cewa sunna ne mai kyau mutum ranar juma'a ya wanka na musamman dan juma'a mun dai gabatar da bayani gurgudu akan wannan wato ana son a yi wanka na musamman domin sallar juma'a kuma kaga la yaruhu ila aljumu'ati yana nuna cewa ana yin shi bayan lokacin rawahi ne ba a gudubi ba mun nayi wannan bayanin a baya wato lokuta akwai lokacin rawahi akwai lokacin gudubi ba wai shikenan kawai sai kai wanka da safe kai kwalliya ka tafi office ka gama abin da zaka yi an kira sallah ka wuce masallaci a matsayin wai kai kayi wankan juma'a ba a'a wankan juma'a sharadin shi yayi iktirani da fita zuwa masallacin juma'a su zama tare ne shi yasa aka ce la yaruhu ba a ce la yabdu ba lokacin rawahi ake yin shi wato lokacin da zaka tafi masallaci ko da kayi wanka karfe 10 to in zaka tafi masallaci sai ka kara wanka karfe 10:12 wannan wankan da zaka yi na 12 shine wankan juma'a in kai wanka karfe 10 kuma ka wuce wani wuri kai wasu harkoki bayan awa 2 3 ka wuce masallaci wannan wankan naka ba wankan juma'a bane wankan kwalliya ne da ka saba na yau da kullum wallahi alam wa haddathani an malik an abdullahi ibn abi bakr ibn hazm amman haddathahu an abi hurairata annahu kana yaqulu la yusalli ahadukum bi dhahri al-harrati li an yusalli ahadukum bi dhahri al-harrati khairun lahu min an yaq'uda hatta idha qama al-imamu yakhthubu jaa yatakhaffa riqaban nas yawm al-jumu'ah arwaita daga imamu malik ya ruwaita da abdullahi ibn abi bakr ibn hazm daga wani wanda ya bashi labari daga abu huraira cewa yana cewa dayanku yayi sallah a zahrul harra harra wani waje ne a bayan garin madina a wancan lokacin amma dai yanzu cikin garin madina ne a wuri ne wanda yake ma watan ada ana zubar da kaman shara ma na garin madina to mutum yayi sallah a saman wannan bayan fani haka fa mun san fa ba irin wurin da dutse ya dan fito karami haka mai girma a ƙasa to yayi sallah a wancan a wurin harratu to yafi masa akan ya zauna yana jira sai liman ya riga ya fito hatta idan qama al-imamu yakhthubu sai bayan liman ya miƙe ya fara hutuba sannan yazo jaa ya takhatta riqaban nasi sannan yazo yana tsallake kafadun mutane yana shigowa masallaci to ba a san wannan wato anan an hana abu guda biyu na daya dai an hana jinkirta fitowa masallaci sai bayan liman ya fito ko da ba za ka yi takhattir riqabin nasi ba sannan kuma an hana takhattir riqabin nasi bayan liman ya fito ina fatan mun fahimta wato hadisin yana hana abu biyu gaba daya ba wai yana cewa ne shikenan inda ba za ka yi takhattir ba kila an maka rizabin waje kai saboda ka zauna har sai bayan liman ya fito ya fara kutuba sannan ka fito a'a ya hana duka abu guda biyu din wallahu a'lam ja'a yatahatta riqaban nasi يوم الجمعة. قال مالك السنة عندنا أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة. إمام مالك يقول سنة وجمع شين متعني سكال للإمام abin da ake nufi da mutane suka lili man anan wajen saboda ya ce li an yusalli ahadukum bi zahril harrati harratu kuma ba tana bayan masallaci bane tana arewa da masallaci ne to idan mutun ya zama a harratu zai yi sallah to shin misali a kaddara yawan ya kai sahu ya kai har wajen harratu to shin zai zauna ne ya kalla alƙibla ko zai zauna ne ya waiwayo barayin liman a lokacin da liman ke hudu ba Imam Malik yace sunna wajen mu shine a kallo liman a lokacin da liman ke hudu ba idza arada an yahtuba man kana minhum yalil qiblata wa ghayraha sawa'un mutun yana barayin da yana kallo alƙiblan liman ne ko ko yana sauran barayuka ne ko a ina mutun yake abin da yake bukata shine ya fuskanto liman lokacin da liman yake khutba babul qira'ati fi salati aljum'a wal ihtiba wa man tarakaha min ghairi udhrin wannan babin yana magana akan me ake karantawa ranar juma'a sannan yana magana misali lokacin da liman ke hudu ba mutum ya zauna ya ihtibai irin zaman da sayyidina rasulullah kan yi shi wani lokaci bayan idar sa sallah a daga kafafu haka a zauna akan baya kai mana bismillah a ka daga kafafunka sosai yauwa a ba haka ba akwai shahada yauwa to hakan dai da kai irin zama yauwa yanda mutane yauwa to idan amma ka watsa da cikin ka sosai yauwa to kaga al-ihtiba kenan da ake kiran wannan zaman na zama kawai to ala kulli halin na'am ba kuma da sunansa to wannan zaman shine zaman al-ihtiba abinda yasa aka ce zaman al-ihtiba ka'idan ihtiba shine tufafi daya ya ishi sama da kasa tufafi daya ya ishi sama da kato ka gani gashi to yanzu misali idan mutum yana son ya zauna zaman da tufafi daya ne a jikinsa galiban to zai zauna irin wannan zaman ne in mutum ya zauna irin wannan zaman yayi haka tufafi daya ya ishe shi ko ba haka ba to ainihin in an ce itabarrajulu to ana nufin ya sa tufafi guda daya ya rufe jikinsa da har zuwa kasa to in kuma kana son tufafi daya ya rufe jikinka har zuwa kasa sai kai galiban irin wannan zaman to wannan zaman ana kiran shi al-ihtiba wa man tarakaha da mutumin da ya bar sallan juma'a ba tare da uzuri ba watan duka dai wannan babin yana magana akan su ko da yake a cikin hadisin an ambaci ihtiba din to amma ba a assalamu alaikum يا عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة قال كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية wannan hadisin an ruwaice shi daga Imam Malik daga Damra ibn Sa'id al-Mazini daga Ubaydullah ibn Abdullah ibn Atba ibn Mas'ud daga Dahhak ibn Qais ya tambayi Sayyidina Nu'man ibn Bashir Allah ya kara masa yarda me manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana karantawa ranan Juma'a bayan ya karanta suratul Jumu'a sai yace kana yaqra wa hal ataka hadithul ghashiya yace yakan karanta hal ataka hadithul ghashiya watan kamar yadda muka sani sunnar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ranan juma'a galiban yana yawaita karanta suratul jumu'a a raka'an farko a raka'a ta biyu kuma yakan karanta hal ataka hadithul ghashiya kamar yadda yazo a wani riwaya ko sabbi isma rabbikal a'la. Wannan yasa Imam Malik an tambaye Imam Malik aka ce shin wannan sunna ne, yace a'a bai sani ba, yace ban sani ba ko sunna ne amma dai manzon Allah na yi shi ma nan wani karatu ne ko mai yawa. An ce shin sunna ne, yace ban sani ba ko sunna ne amma dai manzon Allah haka yake yi. Watan shin yin da manzon Allah yake yi shin yana nufin ya sunnanta mu al'umma su rika yi ne ko baya nufin haka? Ba domin ba duk abu dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi shikenan yana nufin ya sunnanta mu al'umma ba, har koda ko abin cikin sallah ne ka ga misalin wannan ko dan kaman wancan hadisin na cin naman damu ko na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an kawo mashi naman damu ya sa hannu zai ci aka ce naman damu ne ya dauki hannunsa aka ce ya rasulullahi ahramun huwa, shin haram ne cin naman damu? Yace a'a ba haram bane illa dai ni babu a garin mu sallallahu alaihi wa sallam, shi yasa sai naji ina kyama bana sha'awan ci, ba abu ne da mu muka saba ci ba a garin mu. To kaga anan a cin naman damu duk da sayyidina rasulullahi da bai ci ba kawai da misali wani ya abin nan sai yace ai ya zama haram ko cin shi baya cikin sunna ko makamantan wannan. To ala kulli halin dai abu zai yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana yi, amma ba wai dole sahabbai su fahimci wannan abin a matsayin wata sunna ce da sai an yi koyi da ita ba, kaman dai nan shi yasa misali shi Abu Hanifat al-Nu'man a mazhaban shi da karanta suratul Jumu'a da karanta kowace sura duk ɗaya ne ranar Juma'a. Amma Imam Malik yace a'a, tunda dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana karanta suratul Jumu'a, to mafi kyau shine karanta suratul Jumu'a, mustahabbi ne an so mutum ya karanta suratul Jumu'a. Duk da ba wani hadisi da ya nuna sayyidina Rasulullah yana karanta wata sura ba suratul Jumu'a ba ranar Juma'a. Dukkan hadisan da suka zo kan sallan Juma'a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna nuna mana a rakan farko dai suratul Jumu'a yake karantawa, amma ba yana nufin kamar ranar asuba, ranar juma'a da asuba ne. Dukkan hadisan da suka zo na sallan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ranar juma'a da asuba suna nuna suratul sajada yake karantawa. To amma shin wannan yana nufin cewa dole ranar juma'a da asuba ka karanta suratul sajada? Baya nufin haka, wallahu a'lam. Sannan zahirin wannan hadisin yana nuni da cewa a raka'a ɗaya ne ake karanta yusabbihu da hal ataka hadisul ghashiya, so dan ce ala isri suratul jumu'a, watan bayan an ce ala isri daga wannan sai wannan. To amma dai mafhumun nassin yana nuna mana ana nufin a raka'an farko a karanta wannan ne, a raka'a ta biyu a karanta wannan. Wasu ka ce a dai kawai duk abin da mutum ya karanta daga wustal mufassal yayi, amma dai abin da ya shahara daga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine karanta yusabbihu da hal ataka hadithul ghashiya yusabbihu a rak'an farko, wanda wannan a matsurin sahabbai watan shine miqdarin tsawaita sallan da aka fada cewa ana tsawaita sallah, sai ka gane miqdarin tsawaita sallan a karanta fatiha murattalatan, a karanta yusabbihu a rak'an farko, a karanta fatiha murattalatan, a karanta hal ataka hadithul ghashiya a rak'a ta biyu. Wannan shine miqdarin tsawaita sallah. Khutuba kuma ba ta kai tsawon haka saboda ba bukata, ba abubuwan da za a faɗa wa mutane wanda suke bukatuwa sai an yi ta musu wa'azi. Wani hadisi yana cewa zamanin manzon Allah da zamanin khulafa'ur rashidun ana tsawaita sallah a gajarta khutuba, amma zamani na zuwa wanda za a tsawaita khutuba a gajarta sallah. Wannan ma daga cikin bakin abubuwa ne, da mutum zai zo yanzu ya karanta halata ka ko da raba ta yayi a wani sallah, ya karanta rabi a raka'a farko, ya karanta rabi a raka'a ta biyu, sai ya ce ya tsawaita. Haddathani an Malik an Safwan ibn Sulaymin qala Malik la adri an an-nabiy am la annahu qala man taraka al-jum'ata thalath marratin min ghairi udhrin wa la illatin tab'a Allahu ala qalbihi. Allah ya karim. Arwaita daga Imam Malik daga Safwan ibn Sulaymin. Imam Malik yace ban sani ba shin wannan hadisin marfu'i ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, man taraka al-jum'ata thalath marratin, mutumin da ya bar juma'a sau uku a jere min ghairi uzrin ba tare da uzuri ba, wala illatin ba tare da wani cuta ba, tafa Allahu ala qalbi, Allah subhanahu wataala zai khatma a zuciyansa, za a khatma a zuciyansa, zuciyansa shi kenan ta zama zuciyan munafikai. Allah ya kare mu. Anan wallahu alam, abin da yasa Imam Malik yace la adri, Safwan ibn Sulaym akwai hadisi ina yawan ba mu misalin wannan akwai hadisan da in aka fadin su ko wanda ya ruwaito su bai ce marfu ai bane to suna da hukuncin marfu ai sai dai salaman ka kace baka sani ba kila marfu ne kamar yadda Imam Malik ya anan ta'addubal yace la adri anan nabiyya amla amma ba wani wanda zai ce wani in yayi mutun yayi kaza zai shiga wuta ko wani dan aljanna ne ba wanda zai faɗi wannan in ba manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ba babu mai wannan hurumcin wanda zai ce wani dan aljanna ne ko wani dan wuta ne ina fatan mun gane wannan to duk in ka ji irin wannan magana to ka tabbatar wanda ya faɗa ya ji ne daga wajen manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi Allah subhanahu wa ta'ala ya gane da mu dalilin haka an ce an ruwaita wata rana wani yazo ya sami sayyidina Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhuma yace masa mutum ne yana yawan qiyamul layli yana yawan azumi yana salloli duka amma a cikin ɗakin sa baya halartar jama'a kuma baya zuwa masallacin juma'a sayyidina Abdullahi ibn Mas'ud yace sahibuka finnar yace abokinka wato wanda ka bada labarin shi dan wuta ne aka ƙara maimaitawa ya ƙara cewa dan wuta ne malamai suka ce kila sayyidina Abdullahi ibn Abbas ya ji wannan ne marfu'an daga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi koko abin da wanda ya haka ya zama dan wuta koko a'a shi yana nufin wannan aikin dan wuta ne ba yana nufin shi wannan mutumin bitta'i zai shiga wuta ba wallahi alam domin babu wanda zai wannan in ba manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ba ala kulli halin watan wannan hadisin an ruwaito shi ta fuskoki daban-daban mafi ingancin shi riwayan Abul Ja'd cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce duk mutumin da ya bar sallan juma'a uku ba tare da uzuri ba ba tare da rashin lafiya ba to Allah subhanahu wa ta'ala zai khattama a zuciyar shi ya zama cikin zirin munafikai Allah ubangiji ya kare mu nan malamai suka ce wannan yana mana nuni ya ce wan sallan juma'a tafiya juma'a farilla ne ba sunna bace ko da yake ana cewa sunnatun muakkadatun amma dai tana da hukuncin farlanci ne musamman Allah subhanahu wataala ya ce fas'au ila zikrillah shi kuma umurni in yazo a cikin alqur'ani to gaba ɗayan shi yana ifadan wujub ne sai inda wani abu wanda yake sarrafar da wannan umurnin daga wujub zuwa ga sunna wallahu alam na'am amma kuma mutumin da ya bar sallan juma'a ba kafiri bane kaman yanda zahirin hadisi yake nawa a'a amma malamai sun ce fasiki ne ba za a karbi shaidan sa ba ba za a watan dai za a tashi sa shi cikin zumran fasikai duk abin da ake fadi akan fasikai za su hau kan shi wallahi kare ni wa dathani an malik an jafar ibn muhammad an abi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam خطب خطبتين يوم الجمعة وجلس بينهما أرويتا دقى إمام مالك دقى جعفر ابن محمد جعفر ابن محمد أنا شيني إمام الجعفر واندا يوان شي ما سيدين أكيدا شيء أسكي بن مذهبا شيء أفكيه جعفر ابن محمد جعفر الصادق أرويتا شيكما دقى بابنسا شيني محمد الباكر الله يكرم سيردا yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi khutba biyu ranar juma'a wa jalasa bainahuma kuma ya zauna a tsakanin wannan khutubobin guda biyu wato sunnar khutba ita ce liman zai yi khutba biyu kamar yadda muka fadi a baya ba sharadi bane sai yayi sallama ga al'umma in ya shigo abinda ake so dai kawai in ya shigo ya zauna akan minbari aka kira sallah zai miƙe yayi khutbar farko sannan zai zauna bayan jimawa zai miƙe ya kawo khutba ta biyu malamai sun yi maganganu akan miƙdarin wannan zaman tsakanin khutba guda biyu wasu suka ce kamar yanda yazo ma a wani hadisi inna ma bainal khutbataini kama bainas sajdataini ko inna miqdara ma bainal khutbataini kama miqdari ma bainas sajdataini wato irin zaman da ake yi kamar zaman da mutum yake in yayi sujjada ya zauna kafin ya koma ya ƙara sujjada malamai sun yi maganganu da yawa akan wannan zaman shin zaman ana yi ne dan a huta a tashi a cigaba da khutba ko ko a shi ma rukuni ne cikin wannan khutban ijma'an an tafice won ba rukuni bane duk da yake hay'a ce daga cikin hay'o'in khutba amma idan aka barta khutba ta yi wato idan mutun yazo ya hudu ba bai zauna tsakanin hutba biyu sunna ce mai karfi idan bai wannan zaman ba yayi hutba gaba daya a tsaye ya karasa akai sallah sallah ta yi ko da yake an ruwaito wani kauli daga imamu a mazhaban malikiya ban san ko daga imamu malik bane cewa idan liman yayi haka da gangar to sallan su ba ta yi ba abin da za ka ce da gangar shine kamar misali barinta da ikama da gangar kaga in aka tare ikama duk da sunna ce amma in ka bata da gangar wasu malamai sun ce sallah ba ta yi ba dan mene domin kaman an yi ikhlali da wani abu wanda sashi ne cikin ibada Allah ya kare mu to amma dai sunna ce mai karfi yinta sun yi maganganu har yanzu akan wato me ake yi idan an zauna din kamar yadda muka gabatar sannan shin shi wannan hutuban sharadi ne a yi shi da alutsarki ko ba sharadi bane ijma'an sun tafi akan cewa tsarki sharadin sa ne tsarki sharadin hutuba ne amma idan liman ya hutuba ba tsarki ba da sani ba ba da sani ba yi ba tsarki to sai da aka zo sallah ya tuna ya je ya alula bayan an yi sahu ya dawo aka yi sallah sallan su da hutuban su tayi amma in yayi da gangar da sallan da hutuban duk ba su yi ba za su rama sallan azhar gaba ɗayan su wannan kenan sun yi magana har yanzu akan menene abin da zai iya wadatarwa a kira shi hutba a wajen Imam Malik ba zai zama hutba ba sai an sami akalla karanta aya ɗaya daga alqur'ani da gargadi ko min gajartan shi shine ran nan muka faɗi cewa shi yasa malamai suka dauki aya inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkaru saboda wannan ayan ta kunshi komai ta yi umurni da dukkan abin da ake so ta yi hani da dukkan abin da ba a so saboda haka idan mutun yazo khutba ya faɗi wannan ayan ya wadatar wallahu a'lam wasu suka ce a'a inda mutun ma zai faɗi kawai la ilaha illallah kawai a wajen Abu Hanifa kenan to wannan hutubansa tayi watan domin la ilaha illallah abinda ake nema dai watan ya faɗi wata kalma a matsayin hutuba amma dai abinda ake so a mazhaban malikiya shine akalla watan a wajen Imam Malik in nace mazhaban malikiya akalla ta kunshi kalman shahada ta kunshi hailala ta kunshi shine kalman shahada ta kunshi karanta ayan alqur'ani sannan ta kunshi gargadi komin kangajartan sa sannan ta kunshi addu'a wannan ita ce khutba wallahu alam to za mu shiga sabon littafi ban sani ba to kitabu salati fi ramadan wannan littafin yana magana akan sallar ramadan sallar ramadan ana nufin qiyamul layli ana nufin tarawih ko tahajjud ina yawan faɗi idan aka ce watan tarawih ita tahajjud ita ce ake ce ma tarawih ba wai salloli ne biyu daban-daban ba idan ba cikin ramadana ba sunanta tahajjud cikin ramadana ana kiranta tarawih abin da yasa ake ce mata tarawih idan aka yi hudu ana dan zama a huta sannan a tashi a ƙara hudu a zauna a huta sannan a tashi a kawo uku to wannan dan zaman da ake a huta tsakanin su to shine tarwiha wannan dan hutawa da ake samu tsakanin salloli shi yasa ake kiranta tarawih na shafadi manzon Allah tsira da mince Allah tabbata a gare shi yanda yake tasa in ya fara daga bayan isha'i baya idarwa sai lokacin da alfijir zai keto sai gab da ketowar alfijir yake idar da wannan rakawoyi 11 din sallallahu alaihi wa alihi wa sallam watan yana kusa kan kikotankwacin awa 8 cikin sallolin yana sallah na tarawih to ita ce kuma ake ce mata hajjut ba wai wasu salloli ne daban-daban ba a zuwa yi tarawih daga baya kuma cikin dare a taso a zuwa ce kuma za a yi wata sallah kuma daban kuma tahajjud ba wai laifi bane yin wannan amma ba shine sunna ba ba shine sunna ba sunna sallar guda daya ce kuma kamar yadda sayyidatuna Aisha ta gaya mana jidda akwai akwal dawa akan adadin rakawoyin da ake wani sayyidina Umar ya dauki rak'a 20 Allah subhanahu wataala to Allah subhanahu wataala zai yafi masa abin da ya gabata na laifukansa Allah subhanahu wataala ya samu cikin wadannan babu targhib fi salati fi ramadan wato wannan babin yana kwadaitarwa akan yin sallah a watan ramadan حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس ثم صلى الليلة القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان الرواية دقى يحيى دقى إمام مالك دقى ابن شهاب دقى عروة بن الزبير دقى سيدتنا عائشة الله يكرم يرضي لمن زان الله إرادة من شأن الله استبت أجريش تاتي manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi sallah a masallaci zata lailatin watan wata rana fa sallah bi salatihi nasu sai mutane suka taru wasu dai haka wanda suke mazauna cikin masallaci masu kwana da ibada a masallaci ashabu suffa sai su ma suka yi sallah tare da sallan manzan Allah sun ga sayyidina rasulullahi yana sallah su ma sai suka tashi suna sallah tare da shi wannan yake nuna watan halaccin bin liman a cikin nafila fa sallah bi salatihi nasul sai suka yi sallah tare da shi duk da wasu kayyade wasu nawafil wanda ake da halaccin bin liman da wasu wanda suke ganin kuma makruhi ne bin liman kamar rakatayil fajr akwai sallola wanda suke khasa ne da mutun kamar tahiyatul masjidi kamar rak'atayil fajr da sauransu suna ganin ba za a diliman a ciki ba watan ba za ka yi sallah da sallan wani ba thumma sallal lailatal qabila sannan yayi sallah a dare mai biyo ma wannan fa kathuran nas watan a rana na uku sai mutane suka yi yawa rana na biyu thumma jtama'u min al-lailatis salisa sai suka taru a dare na uku awir rabi'a ko dare na hudu فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما ذا الله تلا دا إن شاء الله استفتع قريش بي فتوبة فلما أصبح لوكة ديرا وواي قري قال سيئتي قد رأيت الذي صنعتم ناقا عبن دوك أيكتا ناقا چي ونكن تاوعا مثلا چي ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم با عبن ديا هنا نفتومكو ميسلا تاردكو سي ناقجي wata larabci aka ce khashiya shine jin tsoron abin da ya cancanci jin tsoro a fardon ta muku watan domin idan muna yi kuna yi tare da ni zai yi Allah subhanahu wataala ya fardon ta mu al'umma shi kuma Allah subhanahu wataala baya fardon ta mu al'umma abu sai abin da yake wusin su idan aka fardon ta zai ya zama nauyi watan yana ma wasu nauyi wasu ba za su iya ba kaga watan sallah biyar ma ya aka kare da wasu watan da karfi ke samu su zo da ita ko inda an kara wannan sallan ta zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana tausaya ma al'umma yana jin kai ga al'umman sa wannan shi yasa a cikin salloli ma ya dinga muraja'a ubangiji an saukar da su 50 yayi ta muraja'a har aka mai da su biyar Allah subhanahu wataala yace hunna khamsun wa hunna khamsuna ma yubaddalu alqawlu ladayya bayan duk an gama yace to su din ga sunan biyar ne kuma su ne kuma 50 din ne ko biyar din ne 50 din ne dan 50 kamar yadda muke cewa biyar ne da zero biyar ne da babu shine 50 to biyar ne kuma 50 din ne hunna khamsun wa hunna khamsuna ma yubaddalu alqawlu ladayya wanda yayi biyar din yana da saboda kyakkyawan aiki yana da lada 10 to shikenan yana da linkin wannan aikin so 10 saboda haka yana da ladan wanda yayi 50 din wallahu alam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yaji tsoron a fardanta ma al'umma shi yasa bai fito ba a dare na uku wanda kuma haka abin ya ci gaba zamanin da rayuwar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba a yi cikin jama'a haka aka ci gaba zamanin sayyidina abubakar radiyallahu anhu ba a yi cikin jama'a sai wani lokaci a zamanin sayyidina umar Allah ya kara masa yarda sai ya ga cewa zai iya tara mutane akan limami daya saboda haka ya tara su yace Ubay ibn Ka'b Allah ya kara masa yarda ya zo ya rika limantan su su taru suna sallah Ubay ibn Ka'b yana masa sallah domin kuma suka zama suna yin raka 20 ne maka raka a inda sai da suna Aisha tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba karawa akai ba domin da aka zo kuma ana yi sayyidina Umar ya kalla yace madalla da wannan bid'a ni'matil bid'atu hadhi ko da yake dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi wannan abin ba to amma dai wannan bid'ar kam tana da kyau majalla da ita domin karfafan juna ne a cikin bautan Allah subhanahu wataala wallahu alam wa haddathani an malik an ibn shahab an abi salama ibn abdurrahman ibn auf an abi hurairah anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuragibu fi qiyam ramadhana min ghairi an ya'mura bi azimatin fa yaqulu man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi arwaita daga imam malik daga ibn shahab daga abu salama ibn abdurrahman ibn auf daga sayyidina abu hurairah yace manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya kasance yana kwadaitarwa akan miƙewa ayi sallah a watan ramadhana ba tare da yayi umurni da shi a matsayin ibada cewa a zo a taru a rika yi wanda yake wani umurni ne na Allah ba in aka ce azima shine abin da Allah ya yi umurni da shi a zo da shi fa yaqulu sai yana cewa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban mutumin da ya miƙe yayi sallah a cikin watan ramadhana imanan dararar ramadhana dan imani da Allah wa ihtisaban da neman lada daga wajen Allah subhanahu wataala ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi za a yafi masa dukkan abin da ya gabata na laifukansa wannan miƙe wanda yayi zai zama watan kafaran dukkan abin da ya gabatar a baya na laifinsa wallahu a'lam watan dai wannan duka yana nuna mana muhimmancin shi wannan kiyamu ramadana din ko dai ta kamar yanda nake fadi ko da yaushe ba shine koko ba yanda manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake yi ko ya umurni da shi ba haka muke yi yanzu ba ko da yake yanda muke yi yanzu watan irin sallan da ake yanzu ayi tarawihi daga baya a zo ayi tahajjud ko sahabbai fa basu yi ba manzon Allah bai yi ba sahabbai basu yi ba ina fatan mun fahimta wannan wani abu ne wanda aka kirkire shi kawai daga bayan makila kwana-kwanan nan ba dai wani abu ne wanda ya dade ba amma ba na ce babu kyau bane watan dai ina tabbatar mana da cewa yanda abubuwa da yawa sahabbai basu yi ba kuma suna da kyau to haka wannan ɗaya ne daga cikin irin wannan wanda manzon Allah bai yi ba sahabbai basu yi ba amma yana da kyau idan ya kukuta daga abubuwa kuma abubuwan da ke faruwa a cikin shi munana su kuma sai ai kokarin gudan waɗannan abubuwan ba dalilin su sai a ce a bar sallar ba ko da yake ita sallar nafila gaba dayanta to yin ta a daki yafi yin ta a masallaci lada ko wata nafila in ba tahiyatul masjidi bace to kayi ta a daki yafi kayi ta a masallaci lada gaba daya wannan namiji ma kenan banda mace ita kan mace ta fito masallaci ta zo ta nafila ba a ce ba kyau ba amma mafi raunin abin da ya dace ta yi ta aikata ita nafarin nan ta ma an fi so ta yi a daki nafarin nan ma an fi so ta yi a daki to ballantana da nafilar da har namiji an fi so ya yi a daki ina fatan mun gane saboda mu ba kawai ce dai yanzu ta zamani irin a ce mata cikin dare su dinga fitowa ana tafiya masallatai karfe 2 dare karfe 1 dare za a je kiyamul layli amma kuma ba abu ne da zaka ce ka hana su ba domin aikin alkhairi ne in ba su yi wannan din ba makila wanda bai share masallaci ba zai yi na kasuwa in ba su yi wannan din ba kila za su karar da daren suna kallon film ne ko wani abu dai mare kyau don haka amma dai su san cewa sun yi khilaful aula sun yi bar abin da shi yafi dacewa abin da yafi dacewa ta yi a cikin gidanta har farin lama ba ballantana nafila har ni da kai abin da yafi dacewa mu yi a cikin gidanmu a matsayinta na nafila wallahu a'lam قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر بن الخطاب واتن ابن شهاب الزهري الله يكرم مسير ده يتي من زال لا الله سبته عريش يا رسول abin yana nan a haka ya koma ga Allah abin nan haka kuma haka al'amarin ya ci gaba da kasancewa tan ba a taruwa ayi wannan sallan cikin jama'a a zamanin khilafan sayyidina abubakar da kuma wani sashi na zamanin khilafan sayyidina umar Allah ya kara masa yarda watan har zuwa dai lokacin da shi sayyidina umar din yazo ya ce mutane su taru akan wannan sallan wallahu alam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Na'am.
Idan akwai tambaya zamu amsa tambaya ɗaya biyu ga wata da farko. Wannan dan uwan yana cewa Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam tabbata a gare shi ya ce inna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yusalli al-asr wa shamsu fi hujrati hadithin sayyida Aisha. Wato Manzo Allah yana yin sallan al-asr lokacin da rana ke cikin ɗakin ta qabla an tazhara. Qabla an tazhara anan malamai suka ce ana nufin qabla an ta'aluwa. Watan kafin ta daga ka wuce kenan, watan tana ganin inuwan kamar yanzu nan haka ba ga washan su fi fil hujrati ba, gashi ba za ta zo tana nan tana dagawa haka har ta bace ba, to shine qabla an tazara, tun tana kasa a cikin ɗakin ana ganin ta, shine washan su fi hujrati ha wannan, ba ana nufin ranan watan hasken rana gashi a cikin ɗakin ta kafin hasken ya daga ya bace. Wannan kuma yace sa'altu Sulaiman ibn Yasar an balalin ajiduhu fa kala in dhahma ta'tahu bil ma'i walluhu anhu walwa anhu, watan ka kauda kai a barin shi, ka kauda kai kaman laha, watan daga lahu shi wasa ake nufi, to amma dai anan ana nufin ka kauda kai ka kyale shi kawai ka shagala daga barin shi, karya zama maka abin da zai dinga saka waswasi yana hana ka ibada, in ka yi to kawai ka dauke hankalinka daga kan shi. Yatabarra'u watan yatabarra yana donation, kana bada wani abu, wani sashi, sawa'un kudi ne ko wani abu ne, sashi ne na dukiyanka don Allah, watan a matsayin wani gudunmuwa cikin wani aikin alkhairi. As-sadaq watan abin da yake a tsarkakakken, kamar misali idan karfe ne to abin da yake zallan karfe to shine sadafu. Al-mu'asfar abin da yake da tsanwa-tsanwa liyatawakha ahdukum, dayanku ya yi tawakhi, watan an ce tawakhi watan ka kamar yanzu misali kana bin wani bashi sai ka zo ka tsaya a kofar gida kana jiran fitowar shi, to ai kaga tawakhaitahu watan kai dako, exactly shine ma'anan tawli ya tawakha, watan kaman yayi dakon wani abu yana jiratan wani abu. Wannan yana neman karin bayani akan waɗannan hadisan, la'ana Allahul wasilata wal mustawsilata wal washimata wal mustawshima. Abinda ake nufi da wasila ita ce mai hada gashin ta da wani gashi, watan ta zo ta sami gashin doki ta sa jikin gashin ta, ta kara mashi tsawo, attachment. Mustausila ita ce mai neman ayi mata haka din, mai neman ayi mata haka din ita ce mustausila. Kamar yanzu misali za a ce wanda mai kara wanda take neman a kara mata to su ne, amma kuma wannan ba yana nufin shikenan mutlaquhu ba. Malamai sun ce idan wannan zai haifar da mutuwan aure, gashin ki yana zuba kin rasa yanda zaki, kuma mijin ki ba shi yana son gashi, kuma dalilin wannan aure zai iya mutuwa, to za a yi irtikabu a hafiz dararaini, gara ayi attachment din a cigaba da zaman aure da a bari aure ya mutu saboda shi. Washima wal mustawshima shine macen da take zane-zane a fuska, amma kamar dai yanzu irin yanda za a ga wasu na su zane kadangare, su zane menene koko na tattoo ko to tattoo, to shine alwashmi, ba wai dole yana nufin irin zanen bambance irin wannan, duk da shi ma din ba a so, duk wani abu wanda yake musamman da wuta ne to ba a san shi, ba a san azaba ga mutum da wani abu mai wuta in ba ya zama garura ba kamar na magani don rashin lafiya. Amma dai abinda ake nufi da washmu shine wancan din wanda ake zane-zane daban-daban, yanda yanzu wasu suka dauke shi al'ada, Allah Ubangiji ya kare mu. Watan wannan yace wani hadisi kuma yace la'ana Allahul mutanammisat wal mutafallijat wal mustawshimat. Mutanen misat watan duk dai maganan ɗaya ne, mutanen misat wasu suka ce ana nufi da su wanda suke watan aske gashin giransu, suke aske gashin karatu amma wasu sun ce ba abin da ake nufi ba kenan ana nufin masu aske gashin kansu ne to amma dai ala kulli halin da yawa sun tafi akan abin da ake nufi kenan wal mustawshimat kuma mun sani wal mutafallijat kuma wal mutabarrijat watan wanda suke barin tufa jikin su sashin jikin su ana gani irin wanda ake cewa kasiyatun ariyat din nan Allah ubangiji ya kare mu na'am ban fahimta ba
kamar yanzu misali su sun bar ba wasu halatta suna wasu to za su iya haduwa su jami'in azhar wanda suka bar ba su samu su ba
to mafi rinjayen kauli da kowa zai sallan azhar din shi kadai kawai shine mafi rinjayen kauli na'am to ai kaga wannan cikin ramadan ne cikin ramadan ne kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ramadan ya shigo dama haka yake yi ba dukkan lokaci ne yake yi ba kuma shi wannan umurni ne gare shi shi kadai da aka ce wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka qum al-layla illa qalila da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ake ya ayyuhal muzammil ka fahimta sura ka wani abu ne wanda ya kebe shi shi kadai sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba abu ne da aka ce ni da kai ma dole sai mun yi haka ba na'am ai ina yawan wannan bayani watan wannan hadisin ba tare da tsawaita bayani akan wannan ba dan in za mu ta magana za mu tsawaita magana a cikin shi ba tare da tsawaita magana ba wannan hadisin ni'matul bid'atu hadhihi istisna'i ne yana nuna mana wannan kullu din ba kulliya bace kenan akwai abubuwan da aka cire daga ciki wannan bid'a ta wannan abin da aka yi koko a ce a'a kullu bid'atin dalala ana nufin kullu bid'atin fi shar'i dalalatun ba fil lugati ba sayyidina umar da ya kira wancan abin bid'a ya kira ta bid'a ne da ma'anan bid'a na lugha ba da ma'anan bid'a na shari'a ba to wannan ma dai mas'ala ce mai fadi da za a yi ta magana akai to ai da kyau wata aka ce bid'a na lugha kalmar bid'an yana da kyau tambayan ka abu ne mai kyau kalmar bid'an a larabci in an ce bid'atun a larabci shine bid'a baka jin an zo abu sai a ce ta'rifuhu fil lugha sai a zo a ce ta'rifuhu fil istilahi to ta'rifuhu fil lughati bid'a a larabci duk abin da aka samar fil lughati kenan amma fil istilahi shar'i shine wata ibada da aka samar da ita dan neman lada ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi ta ba bai umurni da ita ba babu abin da yake nuni da ita a cikin addini aka ce kuma ita ma an kara ta ta shiga ta zama addini to kaga wannan a cikin shari'a an ce bid'a abin da ake nufi kenan amma a lugha a yare in aka ce bid'a ana nufin duk abu sabo to kaga wannan ni'matul bid'atu da sayyidina Umar ya ce yayi amfani da ma'anan bid'a na lugha ne ba ma'anan bid'a na shari'a ba don da ma'anan bid'a na shari'a ne to da ta zama dalala amma tunda ma'anan bid'a na lugha ne yes ai manzon Allah yayi sallah yayi tarawih abinda bai yi ba kawai ba a hadu an yi ba saboda haka kaga bid'a ce a hadu a yi din to amma asalin sallan sunna ce saboda haka ko da ya kira ta bid'a kawai dan dai ma'anan bid'a na lugha ne watan a yare tunda yanzu aka fara wannan abin yace mashi bid'a shine abin da ake nufi na'am ban fahimta ba yayi takbiratul ihram wallahi akwai aqwal amma dai mafi ingancin kauli shine shikenan sallar sa tayi idan da mantuwa ne amma akwai wanda suka ce zai rama ma sallan gaba daya amma kauli ne mai rauni ita sallah ana shiganta daga takbiratul ihram raka duk abin da yake kafin takbiratul ihram ba cikin sallah bane dan haka rashin shi ba zai jawo sujada ba wanda ya barta da gangar ne to ai shi kaga wannan kaman sakaci ne da addini da raini ko shine can da ake manta raka man sallah bi gairi wudu ya amidan ai kaga da gangar ba kyau ai mutun zai kai abu da gangar na'am to to kulli azu billahi ah ai ko kullu man ala afan ko kullu man ala afan albishirinka akwai su abubuwa da yawa da ba su ciki ba ba Allah bane ko ba haka ba ko da aljanna da wuta su ma cikin fan din a wannan lokacin arwahul khalaiqi fa suna ciki su ma to akwai abubuwan da su ma istisna'i ne za'ai mana afuwa zai wuya mu sami karatu gobe saboda akwai wani muhimmin taro da za a yi a nan wanda daidai ya shafe mu gaba daya to ban sani babba watan ko da za mu karatu kila sai dai ko cikin masallaci ko kila ba zai yi ba dan ni memba ne amma ba mai muhimmanci ba a taron ko da ni ko ba ni za a yi taro shi yasa nake tunanin ba zai hana mu karatun mu ba zai yi mu fara idan taron idan lokacin karatu yayi mu fita mu je mi karatu amma ko za a yi kila sai dai ko mu je masallaci saboda anan hall za a yi taro kuma duk manyan kasa ne jagororin al'umma na addini ne za su yi taron na to ina ganin gaskiya ina ganin zai fi kyau mu yi uzuri din saboda kila tasowa daga taron ko wani abu ya taso da zai sa a ce ana bukatar mu zama cikin taron har tashi na wa alaikum salam
wa alaikum salam
ba ma sharadi bane ba za ka shiga itikafi ba sai ka tana ji abincinka saboda haka wanda ba zai iya tana dan abincin shi ba ba zai bai ma itikafi ba ya kansa ma saboda zai yi masu kulan ne kulan ya rasu ana cikin kulan za ka warware itikafi kenan ko ya daina yana cikin kulan saboda haka wajibinka ne ka tana ji abin da za ka ci na kwanakin itikafin ka in ba za ka yabo wai ce ka yi dole karfe ba uzuri bane karfe ba uzuri bane matukar lokacin sallah ya shiga ba uzuri bane akwai abin da zai iya zama uzuri misali bai yadda da limamin ba misali limamin da zai sallan fasiki ne wal iyadu billahi misali wasu dalilai dai zai iya zama uzuri amma karfe kaza ake sallah ba uzuri bane in dai lokaci ya shiga za a iya sallah a wannan lokacin ko da yake karfe 1 ba shine mafi kyan lokacin da ya dace a yi sallan juma'a ba ana son jinkirta sallan juma'a galiban wannan a wajen Imam Malik ne ko saboda haka ya zama bayan karfe 1 dai to amma in an yi karfe 1 ma ta yi tunda ma dai na wallahi ba ya da alaka idan ka dauki wannan to cinikayya ma da wanda ba musulmi shi krista yana da hukunce hukunce a cikin addinin musulunci masu fadi ba mai bautan gunki ka dauka ka kai wajen bautan gunkin sa ba krista ne to shi kuma kafirin amana yana da kusan mafi yawan haƙoƙin da musulmi ke da shi a cikin gari ka gane zaka kare masa dukiyansa zaka kare masa ina son ɗan uwa mu rika tuna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fatu makkata da zaka ji ana fatu makkata dalilin da yasa yayi fatu makkata wasu ne wanda yake da alƙawarin amana da su kafirai kafiran makka suka kai masa hari da yaki manzon Allah ya tashi ya bar madina ya je makka don ya kare ma waɗannan kafiran wanda yake da alƙawarin zaman lafiya da su haƙƙinsu ka fahimce ni so kafirin amana yana da wasu hukunce hukunce wanda sabanin zahirin abin da kake fahimta dinnan watan zaka taimake shi cikin addinin za in ma kai ne sarki zaka bashi floating da zai gina wurin ibadan sa ka gane kuma baya cikin rashin ta'awun alal birri wat taqwa yana cikin ta'awun yana cikin ka'idan watan shi halif ne shi kafirin amana ne ka fahimce ni an yi alƙawarin zaman lafiya da shi saboda zaka kare mashi wurin ibadan sa zaka kare mashi wajen addinin sa zaka kare masa rayuwarsa da komai galiban kaman yanda shugaba zai kare mu musulmai galiban sai furuk din bambance-bambancen kadan ne ba yawa saboda inda misali kaman darul harbi ne misali abokan gaba abokan yaki abokan fada su kuma hukuncin su daban na'am baka ga sayyidina Umar ya kare masu hurumin Baitul Maqdis ba ya bar masu shi su ci gaba da ibada duk da yana karkashin daular musulunci lokacin garin ya shiga cikin mulkin musulmai amma ya bar masu abin su har aka nemi ya shiga ciki ya sallah ya ce ba zai yi ba dan in ya shiga ciki ya sallah in ya tafi musulman garin za su yi taking over su ce ya koma nasu ya fito waje ya sallah saboda wannan dalilin dan haka ba zai yi ta yi duk sallolin bayanta sannan ya yi magriba idan baya jin tsoron fitan lokacin sallan magriba idan yana jin tsoron fitan sallan magriba a wani kauli duka a cikin malikiya zai yi wannan magriban sannan ya rama waɗancan wanda suka gabata amma dai mafi girinjayen kauli mafi shahara shine zai kawo ta ita la'asar din jiya din da sallolin da ke bayanta gaba daya zai rama su suma sannan kuma ya yi magriban sa ta yau yana tambaya kan barin farce ya tsawo daga cikin sunanul fitra yanke farce daga cikin sunanul fitra amma ba wai yana nufin kafirci ne barin su su tsawo ba sunna ce ta fitra manzon Allah yana son a rika yanke farce amma ba wai wata rana wani mutum ya zo wajensa sallallahu alaihi wa sallam da yanayi haka farcen shi zara ta gashinsa ba yayi tsawo ba aski manzon Allah ya ce ya je yayi saboda addini yana son tsafta kuma daga cikin tsafta amma in ya bar farcen kuma yana tsaftacewa ba wai laifi yayi ba kuma ka bada wasu suna yi da farko wasu suna yi da ƙarshe to ai ina yawan wannan bayanin wasu masail ban san in ta maimaita su watan sabani ne sabanin kuma duka akan hadisi ɗaya ne shine fakulu washrabu hatta yu'adhina ibnu ummi maktum fa innahu kana rajulan a'ma la yu'adhinu hatta yuqala lahu asbih asbih ko asbahta asbahta watan hadisin azan din ne wane ne cikin bilal da ummu ibnu ummi maktum yake cewa as-salatu khairun minan nawm wanda suka tafi akan cewa bilal ne yake cewa as-salatu khairun minan nawm kuma bilal ne yake kiran sallah a ƙarshe sai suka ce to a kira as-salatu khairun minan nawm a ƙarshe wannan shine kaulin imam malik wanda suka tafi akan cewa bilal kam shi yake cewa as-salatu khairun minan nawm to amma wa a ƙarshe yake yi ko a farko hadisi ingantattun hadisai sun nuna shi yake yi a farko amma kuma hankali ya nuna hadisan da basu kai waɗannan ingancin ba sun fi dacewa da hankali saboda haka sai duk da Imam Malik shi ya ruwaici cewa Bilal ne yake kiran sallah a farko to amma kuma Imam Malik shi yayi aiki kuma da wasu muqarabat yace kuma ba zai yi ba saboda akwai hadisan da kuma suka ruwaito bil qalb din cewa Bilal din shi yake yi a ƙarshe sai aiki ya gina mazhabansa akan cewa Bilal din ne yake yi a ƙarshe ko da yake waɗancan hadisan na cewa shi yake a farko sun fi inganci a isnadi to wanda suke kallon kawai isnadi ba tare da lura da fiqhu ba sai su ce a ce a farko wanda suke lura da fiqhu nassi fiye da zahirin isnadi sai su ce a yi a ƙarshe ka fahimce ni na ba wata nafila ba wata nafila da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake yi baya tahiyya a raka'a biyu ba wata sallah da ake ba a tahiyya a raka'a biyu ba wata nafila da yake baya sallama a raka'a ta biyu ana nufin akai raka'a biyu akai sallama aka tashi akai biyu akai sallama sai a zauna a huta ka fahimce ni kamar misali minti biyu uku hudu biyar sannan kuma sai a tashi a ƙara raka'a biyu ai sallama ai raka'a biyu ai sallama a zauna a ƙara hutawa shine abin da ake nufi
tambaya akan karanta aya wanda take nuni akan an karanta ta da sujada in aka karanta ta a sallah za a yi sujada ko inda ana cikin sallah ne za a bari sai dai ana karatu ne wanda ba a sallah
in dai an karanta sai an yi sujada ko Imam Malik bai ce ba za a yi sujada ba da yawa mutane suna fahimtar kamar Imam Malik ya hana a yi sujada shi ya hana a karanta ayan sujadan ne ka fahimce ni ba wai hanawa ba karhantawa ya karhanta a karanta ayan sujada ai ta'ammudin karanta ayan sujada a cikin sallan farilla amma ba wai in har ka karanta dole kai sujada ai wannan ijma'an ba wani shakka cikin wannan na'am ya tambaya tafiyan kilomita nawa za a yi kasu a mil 48 shine mafi karancin masafatul kasri to mil 48 sai kai lissafi a kilomita din mil daya na wallahi daga Zaria zuwa Kaduna ya kusa ka dan ya rage cika tsawarin nan da inda za ka saboda in aka ce Zaria zuwa Kaduna kilomita 64 ne to bai gama cika ba amma ya kusa cika ka fahimta wallahi alam na'am amma jiya muke wata magana a nan watan masalan kasru masala ce mai fadi idan yanzu kaman daga nan zuwa in mutun ya hanyar zuba har ya kai wajajen su sabon wuse din nan duk gine-gine sun harhadu saboda haka ba dole ya sallan kasu ba ko da wurin ya kai masafatun kasu amma in yana kan hanyar tafiya ne zai kasu ina magana kan mutumin da ke sabon wuse zai shigo Abuja ya aiki ya koma da yamma ko makamancin wannan saboda duka gine-gine sun hadu suna neman su koma gari daya yanzu akwai garuruwan da a cikin gari daya ma kusan za ka sami masafatun kasu ne da yake ma kuma kamar yadda muka sani shi kanshi mas'alan masafatul kasrin mas'alan safani ne Now, بلوغ المرام إنما هو بضعة منك أقول شافع الأورا هنا ورورا الأولى أتي صوت حديث إنما هو بضعة منك مرجوهين وأتن وصو حديثا سر جايش سبو داك يانا ورورا الأولى إذن با حائل يمتين شافع الأورا سبا وانا حائل دكما وجندا tafin hannu ne in ya shafa kaman da nan dinsa to wannan ba komai inda ma ko ba za su minka amma in ya shafa da tafin hannu ko tsakanin yatsu to yana warwarewa in ya shafa da bayan hannu an yi sabani na eh akwai an yi maganganu da yawa akan adadin amma dai muhimmi shine kawai salloli da yawa salloli da yawa wanda zai zama ya ta'azza amma wasu sun ce adadin sallan kwana guda batan salloli biyar kenan wasu sun ce adadin sallan kwana uku wasu sun ce a'a kawai salloli da yawan da zai wahala karama din ka ci gaba da tartibin nasu kuma now now amene wai wannan aiki ne so na farko dai na game da yara na'am ƙarya ne amma ba ya da zilas irin na ƙarya illa kuskure ne a cikin tarbiya wata rana wani malamin hadisi ya je wajen wani daukan karatu sai ya same shi da irin kwanan irin kaman me ake zuba ƙwarya a hannunsa yana kiran akuya ta zo ta ci amma ba dissa a cikin da ya ga yayi wannan kawai sai ya juya ya fasa daukan hadisin malamin ya tafi abinsa to kaga wannan wara'u ne amma shi abin da yayin ba wai yana nufin yana matsayin ƙarya bane to yana kama da shi abin da za a ce ma yaro a matsayin targibi a ce za a yi masa kaza in yi kaza da sauransu to amma dai mafi kyau a bashi din saboda kar a tarbiyance shi akan wannan abin yaudara ne wallahu alam shi ko a gaida iyali za su ji ina ganin wannan urfi ne kawai yana matsayin kawai gaisuwa ne ko sallama kawai baya matsayin ƙarya dan shi ba a kiran abu ƙarya sai da niyya duk abin da ba a yi niyyan ƙarya a ciki ba ƙarya bane ban san ko an fahimce ni ba duk abin da ba kai niyyan ƙarya a ciki ba to ba ƙarya bane an gane wannan maganar da kyau duk abin da ba kai niyyan ƙarya ba kuma ba ka nufi ƙarya ba to ba ƙarya bane shi yasa majazi yake da wuri a cikin yare majazi metaphor yake da wuri a cikin yare za ka ce na ga zaki yana ta jawabi a nan kai kaga ba kana nufin zaki dabba ba ne kana nufin zaki mutum ne mai jarumta kaman zaki to kaga ba kai niyyan a fahimci zaki dabba ba dan haka ba ƙarya kai ba so in aka ce gaida iyali ka ce za su ci ba akan kana niyyan cewan wai kai ba za ka gaishe su ba ka ce dai ka amsa irin ka dauke shi a matsayin gaisuwa kawai ko sallaman sai an jima to wannan baya matsayin ƙarya yana matsayin kawai wata kalma ce ta sallama wallahu alam na akramaka Allah
to
wannan ya halatta, wannan ya halatta. Akwai hadisi didda, akwai dan magana a kansa cewa irin wannan ƙaryan halattacce ne dan sulhu tsakanin mutakhasimai ne, ƙaryan da zaka yi dan ka samar da sulhu tsakanin masu husuma biyu, kaman misu mutane biyu suna gaba sai ka zo ka ce kai na je wurin wani yana taya banka dan ka gyara, to wannan ba laifi. Na na a baya ciki lalle ai sunna ne a to ni dai bazan iya cewa ba, amma dai tunda dai zanen da lalle ne dai ai lalle ne shi istu mustawshima shi kaga ai zane ne washmu ne da ake magabata ma da kaman wuta wuta suke yi na tattoo din shi nake nufi ai shine istisham din, to shi da wuta ne, to addini baya san azabtar da mutun ya azabtar da kansa da wuta ba ba kyau, kuma canza halittan Allah ne dai duk ba kyau wannan. Sallu ala nabiy al-karim.
اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله.